إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawmuna tara ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1436 juma'a ta biyu a Ramadan wasu na cewa za a yi juma'a biyar a wannan Ramadan din ko ba zai kare mai tuwa ba sai bayan shekara 20 inda aka yi juma'a biyar to da waya a sake yin juma'a biyar sai bayan shekara 20 to kaga wani zai gani wani ba zai gani wani ya gani ya tsufa ma yau kuma muna 26 ga watan 6/2015 za mu tashi suratul balad wanda tana da ayoyi ita ce sura ta 90 tana da ayoyi guda 20 wannan sura kamar surorin Makka tana tattaunawa ne akan magana da ta shafi tauhidi da aqida da tabbatar da kadaitaka Allah da gajiya wa dan adam da kuma bude kofofin alheri da yawa domin a samu kyakkyawan sakamako da kuma waɗanda za su karbi littafin su a dama da waɗanda za su karbi littafin su a hagu na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
ga wani bawan Allah ya iso yana sha'awa zai shiga addinin musulunci daga ina ka fito daga Adamawa state daga nan kake kazo zaka shiga addinin musulunci da amincewarka da yaddarka ko ko wani ne ya takura maka ya matsa maka sai ka musulunta sai ka bi babarka okay shi mahaifin naka ya rasu yanzu eh
Mm.
To kada wani ya dauka ko gado baban naka ya bari na kudi kake so ka musulunta dan kaji an ce ba gado ko ba haka bane haka ne ko baban ka ne ya ba kudi aka ce ba gado tsakanin Kirista da musulmi kake so ka musulunta dan ka samu kudin bai ba ko kwabo ba ma ko Allahu akbar to yanzu zan gaya maka abinda ake shiga addinin musulunci da shi in ka amince ka zama musulmi abinda na faɗa da larabci shi zaka faɗa sannan sai na fassara maka zuwa Hausa ashhadu
Allah ilaha
illallah
wa
ashhadu
anna muhammadan
rasulullah abinda kace daga yau dinnan inda nake a zaune na yarda na gamsu na amince ba wanda ya cancanci abota mata da gaskiya sai Allah shi kadai da ya halicce ni ka yarda da wannan kace kuma daga yau ka amince ka yarda Allah ya aiko annabi Muhammadu manzansa ne bawansa ne ka yarda da wannan kuma kace daga yau ka yarda annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne dan Maryamu ne ba dan Allah bane ka yarda da wannan to yaddaka da wannan ya mai da kai musulmi menene sunanka nada da kake Faisal da ma haka can sunanka yake tun asali okay Emmanuel da sunanka Emmanuel kenan yanzu kuma kake so a sa ma Faisal okay tun asali babanka ya sa ma Faisal da ka koma bangaren babanka ka zama Kirista sai aka canza ma zuwa Emmanuel to yanzu kana so ka bar Emmanuel din ko Faisal din ko ko wani sabo kake so okay Faisal din da babanka ya sa ma to kaga sunan wani sarki ne wai Faisal haka yanzu kai ma sunanka Faisal to ya yanzu kana karatu okay baka gama secondary ba ma to yanzu kana jin zaka fuskanci wata matsala sakamakon musuluntarka babu ko to shikenan akwai yan committee mu suna nan za su tattauna da kai su ga yadda za a baka ilimin addinin musulunci da ilimin zamani da sana'a da kuma sauran kulawa har ka samu cikakken a ilimi wanda zai baka dama ka bauta wa Allah yadda ya kamata fatan mu shine Allah ya tabbatar da mu da kai akan wannan addini na musulunci ga wata baiwa Allah nan ma za ta shiga addinin musulunci kina so zaki musulunta ke ce kika yadda akan kanki zaki musulunta koko wani musulmi ne ya matsa miki dole ke kika yadda ko to me ya baki sha'awa a musulunci kike so ki shiga bana jinki sosai zaki shiga musulunci saboda Allah kin gamsu da musulunci zaki shiga daga wani yanki kika fito daga ina okay billiri to yanzu zan gaya miki kalmar shahada wanda ake shiga musulunci da ita in kin amince da ita kin zama musulma ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce cikin harshen larabci kin ce daga yau na yadda na gamsu na amince ba wanda ya kamata a kadaita shi da bauta bisa cancanta sai Allah da ya halicce mu shi kadai. Kin yadda da wannan? Kika ce kuma daga yau na amince na yarda na gamsu Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne manzansa ne na amince da wannan aikin da aka yi masa da duk sakon da ya kawo na amince da shi. Kin yadda da haka? Kuma kika ce Annabi Isa daga yau bawan Allah ne manzan Allah ne dan Maryamu ne ba dan Allah bane. Kin yadda da haka? To wannan shine musulunci. Menene sunanki? Sunanki Kubwa. Kubwa ki dan daga murya mun shi.
Kulwa.
Okay, Kulwa. Okay, dama sunanki kenan tun asali? Eh? Da wani addini kike yi? Wani addini kike yi da? To amma hakan ma ake kiranki Kulwa? Eh? To yanzu ma kina so a ci gaba da kiranki Kulwa? Khadija kike so? Tace maimakon da ana kiranta Kulwa, yanzu tana so a sa mata Khadija. Khadijatul Kubra. Allahu Akbar. Kin zabo sunan babban mace mai daraja a musulunci, wacce ta zama ita ce farkon wacce ta fara shiga addinin musulunci. Kuma Allah ya aiko mala'ika yace a gaishe ta, kuma ai mata bishara da wani katafaren gida a GRA din aljanna. Sa aljanna ma akwai GRA can wanda low density ba abin nan sosai. Saboda haka muna miki fatan alheri Khadija, Allah ya tabbatar da ke a musulunci. Kina karatu? Kina karatu? Duka ko biki secondary ba? To insha Allah za mu saki a makaranta. Kina jin zaki fuskanci matsala daga iyayenki? Ba matsala ko? Dama yankin ku nan na ga sai kaga wannan ma musulmi wannan ka kuma gida daya ana ta haɗu fada ma haka yake. To ba matsala, Allah ya tabbatar da mu da ke addinin musulunci. Eh, akwai yan committee mu mata suna nan jajirtattu, za su koya miki karatu, za su baki littattafai, kuma za su ga yadda za su taimaka miki ki yi karatun addini da na zamani baki daya. Kuma ki koyi sana'a domin ki rike kanki da mutuncinki. Allah ya tabbatar da mu da ke addinin musulunci. To Allah subhanahu wa ta'ala bayan basmala yace la uqsimu bi hadzal baladi. Wannan la din malaman tafsiri sun tattauna akan ta, sun ce la harfu nafyin ne ko harfu taukidin ne. Idan harfu nafyin ne, kun ga an kore rantsuwa gaba ɗaya kenan, ba rantsuwa akai ba, kore ta akai. Idan harfu taukidin ne, to rantsuwa akai kuma aka ƙarfafa rantsuwar. Da haka wannan nabiyin shi ya furin jaye cewa rantsuwa Allah yayi a nan gurin ba kore rantsuwar akai ba. Malamai sun ja goran numfashi a nan, amma a ƙarshe sun yadda la uqsimu, la din nan sila ce littaukid. Uqsimu ana, uqsimu fi'lun mudari'un ne min aqasama yuqsimu iqsam. Al-muqsim ismu fa'il, al-muqsam ismu maf'ul. Kenan Allah ya rantse wal fa'ilu damiru mustatirun taqdiruhu ana. Uqsimu Allah yace na rantse bi hadzal baladi da wannan gari. Wane gari ne wannan? Aka ce garin Makka ne, domin dama surar ta sauka ne a Makka. Da Allah yace hadzal balad, to yana nufin garin Makka. Suka ce hujja shine a wani gurin ma Allah ya rantse da shi, yace wattini wazaituni wa tur sinin wa hadzal baladil amin, da wannan gari mai aminci. Da haka kenan Allah ya rantse da garin Makka saboda girman da garin Makka yake da shi, da darajar da garin Makka yake da ita, da tarihin da garin Makka yake da shi. Wanda har malamai suna cewa mafi darajar abu a cikin Makka shine Ka'aba. Ita Ka'aban nan tarihi ya nuna an gina ta sau goma. Duk da wasu daga ciki malaman tarihi kamar Professor Mahdi Rizqullahi Ahmad a cikin littafinsa Asiratun Nabawiyya fi Dau'i Masadir Hal Asliya ya kawo maganganun malamai cewa wanda suka fara gina Ka'aba ma wasu malaman sun ce mala'iku ne. Sannan lokacin da aka sauke Annabi Adam a duniya shi ma ya gina ta. Sannan na uku bayan ruwan Tufanu an sake gina ta. Sannan na hudu lokacin Annabi Ibrahim da ɗansa Annabi Isma'il, su ma sun gina Ka'aba, wanda Malam Ibn Kasir yace ingantacciyar ruwaya ta nuna daga kan Annabi Ibrahim aka fara gina Ka'aba. To amma an ce wa iziyar fau Ibrahimul qawaida, wanda ya nuna kamar dama can akwai foundation din na ginin. Saboda haka sai ya zama ko dai ya zama shine gini na hudu ko kuma shine gini na daya. Sannan akwai jurhum, waɗanda suka zamo ƴaƴa ko magada zaman Makka bayan Annabi Isma'il da Amalika, su ma sun gina ta, wanda shine gini na biyar. Sannan sai ginin da aka yi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana shekara 36, wanda shine gini na shida. Sai ginin kuma da Az-Zubair bin al-Awwam yayi, Abdullahi bin Zubair bin al-Awwam yayi, wanda shine gini na bakwai. Sai ginin da Hajjaj bin Yusuf Saqafi yayi, wanda shine gini na takwas. Sai ginin da aka yi a ƙarƙashin daular abin nan Usmaniya, Usmaniya Empire sun sake gina gurin, shine gini na tara. Sai ginin da aka yi a lokacin Sarki Fahad, duk da shi renovation yayi, katanga aka dora a cikin katanga aka sake daure waccan tsohuwar katangar da ita. To amma shi ma ana daukar sa a matsayin gini, wanda shine gini na goma. To wannan gari na Makka yana da gurare guda goma waɗanda suke da alaka da aikin haji, kuma tarihi ya tabbatar da darajar waɗannan gurare. Guri na farko dai shine Ka'aba, wacce muka yi bayani yanzu, wanda Al-Hazai suke dawafi da ita, wal yatawafu bil baitil atiq, su zagaye wannan ɗakin wanda ake zagaya shi sau bakwai. Sannan na biyu akwai maqamu Ibrahim, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, ko wattakhazu wata qira'a, kun ga shi ana sallan nafila raka'a biyu a bayansa. Na uku shine al-Hatim, al-Hatim wannan garu dake jikin Ka'aba, wanda shi ma asalinsa cikin Ka'aba ne, wanda shi ake shiga ayi sallah raka'a biyu, duk da sunna ba ita ta koyar da wannan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Ka'aba yayi sallah raka'a biyu. To duk wanda ya shiga wannan gurin yayi sallah raka'a biyu, shi ma ya samu wannan sunna ta shiga Ka'aba ayi sallah raka'a biyu, ko da ba a bude masa kofar ba. Kun ga shine guri na nawa, shine guri na uku. Al-Hajar al-Aswad shine guri na hudu, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci Al-Hajar al-Aswad, kuma ya tabbata a hadisi sahihi wanda ya zo a cikin Sahihu at-Targhib wa at-Tarhib, cewa duk mutumin da ya je ya sumbaci Al-Hajar al-Aswad, ranar al-Qiyama Allah zai ma Al-Hajar al-Aswad baki, zai masa kuma ido, zai ce Allah wannan shaida ne, ni ya sumbace ni. So da haka wannan shaida kuma za a yi amfani da ita wajen jama'a da yawa za su wuce. Shi yasa lokacin da Sayyidina Umar ya sumbace shi, sai ya ce hakika na san kai dutse ne, baka da iko ka amfani mutum ko ka cutar da shi akan kanka, in banda na ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sumbace ka, da ba zan sumbace ka ba. Shi sumbata sa sunna ce, kuma zai bada shaida akan mu ranar al-Qiyama. Shi yasa ake sumbata sa da baki, ko ai sujjada akan sa, ko kuma a taba shi a sa hannun a baki a tsotse shi, ko a taba shi da sanda, ko kuma a daga a nuna shi da hannu ai kabbara. Duk wannan sunnonin sa ne. Sannan abu na biyar shine a Zamzam, ma'u Zamzam lima shuriba lahu, wannan ruwa har littafi aka wallafa mujalladi guda a kansa, aka faɗi fa'idodi sama da 60 da wannan ruwa yake da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u Zamzam lima shuriba lahu, Annabi ya je ya tsaya a kan rijiyar Zamzam ya sha, hatta tadalla'a, har sai da ya koshi, sannan ya ɗebo ya zuba a kansa, kuma ya addu'a. Kuma dama aka ake so mutum yayi bismillah ya sha ya koshi ya jika jikinsa da shi, sannan ya ɗaga hannu ya roƙi Allah buƙatarsa. Duk buƙatar da ka roƙa Allah zai biya maka da wannan. Shi yasa ake so Al-Hazai su yi guzurin ruwan Zamzam su taho da shi gida saboda darajarsa. Abu na shida shine Safa da Marwa, wanda Allah ta'ala ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah, waɗannan sha'air ne na Allah. Kuma wanda ya fara hawa Safa da Marwa ita ce mata Annabi Ibrahim Hajara, ita ta fara yin Safa da Marwa. Daga nan aka maida shi cikin rukunan aikin haji, ake yin Safa da Marwa a hau kan Safa a gangaro, a tafi Marwa a gangaro, a yi haka har sau bakwai, a fara da Safa a kare da Marwa. Sannan guri na bakwai shine Mina, wanda alhazai ranar 8 ga wata yawmin tarwiya suke yin niyya da harama da aikin haji, musamman ga masu tamattu'i, dama masu kirani da ifradi akwai niyyarsu. Sai su wuce su je su azhar la'asar magriba isha asuba su kwana a Mina su wayi gari ranar 9 ga wata. To ranar 9 ga wata kuma abu na bakwai shine Arfa. Wannan Arfa wanda ake zuwa a wuni a filin Arfa. To daga nan kuma sai kwanan Muzdalifa. Daga Muzdalifa kuma sai wajen Jifa inda ake zuwa a yi jifan shedan. Wannan sune gurare guda 10 da suke da tarihi, suke da asali, suke da tushe a cikin wannan gari na Makka kuma suke da alaka da aikin haji. To sannan ƙari akan darajar da garin Makka yake da shi shine Allah ya faɗa abu na biyu, wa anta hillum bi hadzal balad, kuma kai zaunanne ne a wannan garin. An fassara hillun da fassara guda biyu, ana cewa halla ya hullu idan ka warware, ana cewa halla ya hillu in ka sauka. To ɗayan biyu ne, ko ana nufin annabi ya sauka a wannan garin, ma'ana gidan annabi ne Makka. Kenan Allah ya rantse ko Allah ya faɗi Makka ta samu daraja sakamakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haifaffanta ne, ɗan cikinta ne. Kenan Allah ya wa garin Makka daraja da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin garin Makka. Shine ma'anan halla yahillu, yahillu idza nazala bi makani. In an ce halla yahullu kuma ya warware, abu ya zama halal. Kamar da ake cewa ihlal da ihram. Ihlal ka ware haramaka ta aikin haji, ihlal kuma ka shiga cikin ihram kai harama da aikin haji, ihlal kuma ka ware wannan harama da aikin haji din. To da kan an ce wa anta hillun, kai saukakke mazaunin wannan garin ne. Kenan Allah ya rantse da kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan Makka. Wannan kuma daraja ce ta garin Makka, annabi yana cikin Makka. Shi yasa Allah ta'ala ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim. Allah ba zai musu azaba ba sun ci albarkacinka kana zaune a garin. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna. Bayan annabi ya fita daga Makka, sai kuma Allah ya ce Allah ba zai musu azaba ba saboda istighfari. Ashe in annabi yana garin Makka, mutanen Makka sun ci albarkacinsa. In ya fita daga garin Makka kuma istighfarin su zai cece su. To shine Allah ta'ala aka fassara halla yahillu, halla yahillu da wannan ma'anar. In kuma halla yahullu ne, wato Allah ya halatta maka shiga garin Makka, kenan wannan lokacin da ayat ta sauka abun bai faru ba, alƙawari ne ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bishara cewa zai zo yayi fatahu Makka, zai bude garin Makka. Kun ga ɗayan biyu, ko dai Allah ya ce wa anta hillun, kai mazaunin garin Makka ne, ko kuma wa anta hillun, kai an halatta maka ka shiga garin Makka kai yaki, wanda kuma dama Allah ya haramta mutum ya shiga garin Makka ya yaki, ba a zubar da jini a Makka. Amma Allah ya halatta wa annabi ya shiga garin Makka ya yaki, amma iya awa ɗaya aka bashi a lokacin fatahu Makka. Da haka shine ma'ana ta biyu, wa anta hillun bihazal walad, wa bihazal balad wa walidin. Sannan Allah ya rantse da dukkan uba wa ma walada, da duk abinda uban ya haifa. Allah ya rantse da duk wani uba, da haka uba kana da daraja a wajen Allah. Wa ma walada, da abinda uban ya haifa. Idan an ɗauki maɗin a matsayin masdariya, wanda a mata fassara biyu, imma ma ta zama masdariya ko kuma ta zama nafiya. Idan an ɗauke ta masdariya, wa walidin wa ma walada, Allah ya rantse da annabi Adam da dukkan ƴaƴansa, fassara ta ɗaya. Ko Allah ya rantse da annabi Ibrahim da dukkan ƴaƴan annabi Ibrahim, wanda shi yafi munasaba da garin Makka. Ko kuma Allah ya rantse da dukkan uba, uban nan na halitta ne, mutum ne ko na dabba ne? Domin akwai uba rago, akwai uba sa, ba uba bane tun da yana da ƴaƴa, shi ma uban ƴaƴansa ne awaki, dan akuya ma uban ƴaƴansa ne ƴan awaki. kaga ragoma uban ƴaƴansa ne ƴan raguna ko da ƴan tunkiyoyi so da haka bera man akwai namiji da mace to namijin uban ƴaƴansa ne beraye so da haka kaga saboda haka dukkan uba Allah ya rantse da shi wa ma walad da abin da ya haifa ko kuma ma din ta zama nafiya wa walidin da mahaifi wa ma walada wanda bai taba haihuwa ba duk wanda bai taba haihuwa ba an girmama shi dan a kwantar masa da hankali cewa in dai baka taba haihuwa ba to kai ma Allah yana ganin darajarka meiwa kuma rashin haihuwa ya zama shine ma albarkarka shine rayuwarka dan haka kamar tasliya ake wa duk wanda bai haihu ba ya kwantar da hankalinsa akwai da yawa wa yaj'alu man yasha'u haqima wani Allah shi ya sanya shi baya haihuwa to amma fassara da tafi wa walidin wa ma walada da 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 uba da dan da ya haifa duka maimakon a fassara shi da annabi Adam kawai ko ga annabi Ibrahim kawai ƙara a bar shi umuman ya shafi duk wani mahaifi da duk wani dan da aka haifa sawa'un na mutum ne ko na dabbobi ne duk abin da ke haihuwa Allah ya rantse da shi ya fi umumi kamar yadda wannan wa anta hillun aka bar shi da fassara biyu hillun halalun kai halal ne a gare ka wannan garin ka shiga kai yaki ko wa anta hillun kai mazaunin wannan garin ne Allah ya rantse da ko ya duna girmanka da darajarka a cikin wannan gari to me jawabin wannan rantsuwa sai Allah ya ce laqad khalaqnal insana haqiqa jawabul qasam shine laqad khalaqnal insana fi kabadin haqiqa mun halicci mutum a cikin daidaito kabadin yana nufin al-istiqama wato daidaituwa wat taswiya ma'anarsa ta dai kenan mun halacci mutum a cikin kyakkyawan direwa shi kadai ne a cikin masu abu biyu wato masu kafa da hannu yake miƙewa tsaye kuma dan adam shine bari biyu in ka kalli mutum bari biyu ne in kai haka nan tsakiya zaka ga hanci kofa daya anan ido daya anan baki da yake shi kwaba din haka take to daya anan daya anan haƙoran ma daya a sama daya a ƙasa hakan ka taho nan komai bi zaka gani haka raba shi biyu to sanan shi kadai ne yake da burki dan adam yana da burki yana da giya a gani wannan jijiyar da ta taso tun daga wuyansa zuwa har agararsa in ya danna da gudu in zai ja burki su yake ja zai ga ya tsaya kam to wannan ahsani taqwim da Allah ya ce walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim to an fassara kabadin din nan da ahsani taqwim shine fassara ta farko kuma Allah ya ce ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka an fassara fasawwaka din nan da kabadin fassara ta biyu walaqad khalaqnal insana fi kabadin kabad yana nufin tsanani da wahala Allah ya halicci mutum a cikin tsanani da wahala ma'ana rayuwarsa tsanani ce da wahala ba wato sai mutum ya wahala tun daga dai mutum yana mani daga ya koma jini ya koma tsoka a yi kashi a zo haihuwarsa uwa ta sha wahala wahalan ala wahane ka gani rauni akan rauni to haka zai fito duniya yana kuka yana buƙatar ci yana buƙatar sha yana buƙatar kulawa in an murgar da shi ba zai iya tashi ba sai dai ta tsala kuka da haka sai an goya shi sai an bashi madara sai yayi tumbudi yayi amai yayi kuka yayi zawai yayi haratuwa uwa ta wahala da shi kaga duk a cikin wahala sannan kuma ya isa rarrafe wajen nan duk ya tafi bugge guyuwarsa kafin ya iya tashi yana tashi kuma yana faduwa yana tashi yana faduwa har ya iya tsayawa har kuma kaga ya fara miƙewa to kuma ya shiga wahala kenan neman abin da zaka ci neman abin da zaka sha neman abin da zaka yi sutura lafiya in ka ci da yawa a ce matsala ka yi kiba da yawa ka dan yi gudu ka rage in baka ci da yawa ba a ce ka rame kana buƙatar dan ka ci kuma in ka ji dadi da yawa a ce ka ji dadi da yawa in ka sha wahala a ce ka sha wahala da yawa in ka miƙe a ce ka miƙe da yawa huta in ka huta a ce miƙe da yawa ka huta da yawa dan adam komai nasa a cikin matsala ne haka rayuwarsa take to wannan abun akwai wanda aka ce masa rage dadi ko wanda aka ce ya daina shan mai ya daina shan siga kuma ya daina cin nama haka wani kuma da yaje sai aka ce kai kuma ka ci nama wancan shi kuma ya daina cin nama haka ya isa haka naman da yaci a baya ya isa ya koma yanzu ya dinka cin zogale da ruwan zogale ya dinga cin harawa da ciyawa, ya dinga cin dusa. Akwai wanda aka ce masa ma yanzu dusa ya kamata ka dinga ci. Duk abin da za a cire dusa ba ruwanka da shi, ka dinga hadawa da dusa kana ci. In ko sai ka in ba za ka hada hatsin da dusar ka ci ba, to dusar ta fi muhimmanci, ka ci dusar, ka ba wa dabbar ka hatsin, kai yanzu dusar ta fi maka muhimmanci. To kun ga fi kabadin anan yana nufin dan adam wahaltacce ne. To wannan wahala fa ta bangaren rayuwa kenan. Sannan ga wahala nan mutum ya tsufa, ganinka ka daina gani da yawa, ka daina ji da yawa, sai an kawo turare kofa hancinka ma baka ji yana da kanshi ba, a dandaka maka abu a baka baka ji zakinsa ba. Matanka dama tuni ka yi ritaya, to duk waɗannan matsalolin sannan a zo fitar rai, ɗaukar rai. Manzo Allah ya ce la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat, la ilaha illallah haqiqa mutuwa tana da radadi, tana da zogi, mumini fa kenan wanda za a saukaka masa. To saboda haka duk wannan wahala ce rayuwar gaba daya, shi yasa mai hankali sai ya nemi dadin lahira. Wani zai sha wahala a duniya zai sha wahala a lahira, wani zai ji dadi a duniya zai sha wahala a lahira. To dadin duniyar ma menene ne? Tunda dadin duniya a cikin tsoro ake, in ka samu a cikin tsoro kake, in ka rasa a cikin tsoro kake. Saboda haka duniyar nan wahala ce tsantsanta. Wa man asha fi dunya fala budda an yara min al'aishi ma yashu wa ma yatakaddaru thamaniyatun tajri ala an-nas kullihim fala budda an tajri alayka thamaniya sururun wa huzunun wa ishtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma suqumun wa afiya. Rayuwar duniya din kenan. Sururun akwai farin ciki a cikinta, wa huzunun akwai bacin rai, wa ishtima'un akwai haduwa, akwai kuma rabuwa. Ka hadu da wanda kake so wata rana a ce wane ya mutu, wane ya mutu, wane ya mutu, Allahu akbar, wane ya mutu, a ce wallahi ya mutu, aboki na ne fa, tare muke komai, a ce to ya mutu ne. Wani in ya shiga ba zai fito ba, wani in ya fito ba zai shiga ba, wani in ya tashi to ya gama tashinsa, wani in ya kwanta ya gama tashi, wani in ya fara magana ba zai kare ba, wani in ya yi shiru ba zai magana ba, wani zai ce to jama'a sai an jima, sai dai a zo a ce muku ai ya tafi. So da haka wannan rayuwa haka ake ta tafiya a cikinta. Wa usrun wa yusrun, wata ran awayi gari cikin yalwa, cikin samu, cikin jin dadi. Wa usrun, wata ran kwaban kashewa ma babu. Summa suqumun, wata ran ba lafiya an tafi asibiti. Wa afiya, wata ran ana cikin lafiya. To wannan an cakuɗa jin dadin duniya da wahalhalu da kunci da tsanani da tashin hankali. To wannan shine aka fassara kabadin da shi cikin fassarorin da aka yi. Sannan fassara ta uku, ay khuliqa muntasiban yamshi ala rijlain, an halicci dan adam meke shi kadai ne mai tafiya akan kafa guda biyu. Wasairul hayawan ghairu muntasib, ragowan dabbobi kuwa ba a kafa suke ba, su a lankwashe suke, a kwance suke, suna tafiya ne. Wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba, bayan mai tafiya kuma yana jan ciki da sauransu. Shine Allah ta'ala yace ayahsabul ins ayahsabu allai ya kadira alaihi ahadun, shin mutum yana dauka babu wanda yake da iko a kansa, kawai dan kayi kudi ko kayi karatu ko kayi ilimi ko ka samu mukami ko ka samu wata daraja sai ka dauka ba mai iko da kai, ba mai iko a kanka, ba wanda ya isa juya ka. To Allah ma ya nuna mana shi mai juyawa ne. Ku duba manyan manyan da suke sama, duk sun fado da ƙuri'a ku talakawa da addu'a. Wani kuma ya hau, wannan ya isa aya, kana koli kolin sama ka dawo koli kolin kasa, kasan kasa shi ne koli kolin kasan, an yi koli koli da shi, an nana shi da kasa. Da haka duniya take. To haka harkar take a cikin harkar kasuwanci. Wani mai kuɗi ne wata ran sai ga da talaka, wani talaka ne sai ga ya koma mai kuɗi, wani mai mukami ne sai ka ji an ce kuma wata ran yayi ritaya ya sako, wani kuma ya hau kujerarsa. Kisa aka ce law damat li ghayrika ma wasala ilayka, da mukami zai dawama a hannunka to ba zai zo hannun naka ba, tunda akwai wanda ya riga ka hawa ya sauka. Da haka duk kujerar da ka hau ka dinga tunanin sauka. In kana tunanin sauka to ba za ka shagala ba, ba za ka yi zalunci ba, ba za ka yi cuta ba, ba za ka ci amana ba, ba za ka yi ƙarya ba, ba za ka cuci jama'a ba, don ka san akwai ranar sauka.
kamata ya ranar da ka sauka ka hau ana murna kuma ka sauka ana kuka kai kana murna kai kana murna ka gama lafiya jama'a kuma suna kukan bakin cikin rabuwa da kai amma za ka sauka ana murna saukarka ka sauka ana jin dadin saukarka to kaga an nuna ba a ji dadin hawanka ba hawanka bai wa mutane dadi ba to wannan fa ya shafi kowa duk kujerar da kake kai mukami ne Allah ya baka ko ma'aikaci ne kai na force na tsaro ka sa kaki kake jin dadin kakin to wata ran za a tube maka kakin ko a tube maka a kore ka ko kuma shekarunka su kare kai ritaya ko kuma a kashe ka ma a ji abin ne ka kawai Allah ya tambaye ka kuma abin da ya saka in kudi gare ka haka in ilimi gare ka ma kada Allah ya baka ilimi ka dinga takama kana fanka ma kai amfani da ilimin ka ba Allah in ka je makabarta zaka ga kaburburan masu mulki da kaburburan malamai da kaburburan sarakuna da kaburburan masu kudi na talaka ko ba zai kirgu ba tunda su talaka kullum mutuwa suke yi waɗannan ne mutuwa su zaka yi tunda ba su da yawa sai a dan yi kwana biyu uku ba a ji wani mai mulki ya mutu ba amma talaka kullum mutuwa yake tunda shi yayi yawa amma kafin ka ji an ce yau wani shugaban kasa ya mutu akan dan kwana biyu ko wani sarki ya mutu babba to ko wani babban malami ya mutu akan dan kwana biyu su ma ana diba a cikin kowanne Allah diba yake tunda Allah ya karar da annabawansa ba zai rage ba komai ibadarka ba za a baka ba kamar da komai sabanka kuma ba za a kira ka da wuri ba sai lokacin karewarka yayi za a karar da kai to wannan duk darasi ne kada mutum ya dauka babu mai iko a kansa ya kulu mutum yana cewa ahalaktu malan na halakar da dukiya lubadan mai tarin yawa wato ya halakar da dukiya ko dai wajen aikin alheri ko wajen aikin tsiya an fassara shi biyu wani in yayi abin kirki sai dinga wa Allah gori ni fa ni ne gina masallacin nan ni ne makarantar nan ni ne taimaki malamin nan ni ne kai suwa na umara na kashe dukiya da yawa na taimaki addini to kai dai abinda kai ka bawa Allah Allah ya karba kawai wani kuma yakan kashe dukiya wajen fada da Allah yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah suna kashe kudin su dan su yaki Allah da manzansa to shi ma in kafiri ake nufi yana nufin na kashe dukiya ta da yawa wajen fada da musulunci wajen fada da addini to shine Allah ta'ala yace ayahasabu shin yana dauka ko yana zato ko yana tsammanin allam yarahu ahadu cewa ba mai ganin sa Allah yana ganin sa ko duk inda kake Allah yana ganin ka anta abudallahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka an ce irin barayin nan na da masu sata a rumbu to ka san sata rumbu sai ka nemi mai gane maka domin ciki zaka shiga abinda zaka shiga ciki kuma ana iya kama ka to sai zama su biyu ne suke satar shi wannan ya tsaya masa yana kalle masa shi kuma ya shiga rumbu in ya ga jama'a sai ya masa gyaran murya shi kuma sai ya shiru sai an wuce sai ya dauro hatsi sai su je tafiya to ran nan mai kallewa sai ya tafiya sai zama saura mai sata to sai ya kamo hannun ɗansa ya zo ya ajiye shi akan hanya yace in ka ga wani yana gani na ka ce ana gani na sai ya dau igiya ya je shiga rungu shigarsa ke da wuya sai yaro yace baba ana ganin ka baba ana ganin ka baba ana ganin ka ya fito da gudu ya leka gabas ya leka yamma ya leka kudu ya leka arewa bai ga kowa ba sai ce kai yaro wai ke gani na sai ya ce Allah shi ce ina ka koya ma wanda yace a makaranta an ce anta abudallahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka an ce akwai wani makeri sana'a kila yake irin na gwalagwalai to sai wata mata mijinta ya rasu ya batta da yaya sai ta zo neman taimako gurin sa sai ya ce ba zai bata taimako ba sai in za ta yadda ya fajirci da ita ta koma gida ta tare da ƴaƴanta suna jin yunwa suna ta kuka da ta rasa abinci sai ta dawo tace ta yarda sai ce to su je ɗakin sa da suka je ɗakin sa ya shiga ɗakin ya kulle kofa ya ja labule ya rufa taga ya rufa can sai da ya gama rufa ko ina sai ya ce mata to bismillah sai ta ce ai ga wata kofa can katuwa ana gano ba ka rufe ta ba ya waiwaya gaba yamma kudu sama kace ce kai ai ba wata kofa da ta rage face na rufe ta tace kofar da Allah yake ganin mu ni da kai ita ce ba ka rufe ba sai shiru sai jikinsa ya sanyi kun san wani da ka tuna masa Allah sai kuma ya tuna da shi dan ya mamaye zuciyar ya mai da shi mahaukaci to tana ga ya masa wannan sai jikin sa ya sanyi sai ya bude mata kofa ya dauko kudin ya bata yace ki ne mamun gafara Allah shedan ne wallahi ya dauki kudin ya bata sai tace Allah yadda ya ji tsoranka kuma ya tausaya min ni da marayuna ya dauko kudi ya bani Allah ina roƙonka raba shi da wuta duniya da lahira da yazo zai sana'a kira ya sa hannunsa a wuta sai ga hannun bai kone ba kawai sai ya sa hannu ya dauko karfe ya sa hannu ya dauko sai yace to Allah ya amshi addu'an matan nan da ta yi min a duniya ina fata Allah ya amshi wannan addu'a a lahira ma kan na shiga wuta to kun ga wani ya manta Allah yana ganin sa da ka tuna masa sai ya tuno sai kuma kaga yayi sakato da shi amma da ya manta Allah yana ganin sa to shine wannan yace ayahasabu allam yarahu ahadun ya dauka babu mai ganin sa alam naj'allahu aynaini Allah yace shin ban sanya masa idanuwa guda biyu ba da yake gani da su kai kanka kenan halitta Allah ya sa maka ido kana kallo balle shi da ya halicce ka kace baya ganin ka wa lisanan Allah yace ba na sanya masa harshe ba wa shafataini da lebe guda biyu waɗannan lebe guda biyu sune kwaba da take rufe baki wani iko na Allah kuma ba zage ta ake da zip ba ba kuma jawo ta ake da alharga ba kawai da kai niyyar rufewa sai ka ji bam ba ka da bukatar wani abu kuma aka ce saboda illa harshe aka saka shi a ciki aka kawo haƙora aka rufe shi aka kalebe aka rufe shi saboda kakka fito da shi sai zaka faɗi alheri man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda duk ya yadda da Allah da ranar lahira kada ya zaro harshen nan sai zai faɗi alheri shi yasa annabi ya kama shi yace kuffa alayka hadha rike wannan da kyau wa hal yakubban nas fin nar ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim in kaga mutum a rigingina akan wuta fuskarsa tana kallon sama ko kaga ya ci da baka akan wuta to wannan harshen ne ya kai shi idan aka mutum ya iya harshen sa to shi yasa yace bamu sanya masa ido ba ko bamu sanya masa harshe da lebe guda biyu da ya rufe bakin sa ba wa hadainahu najdain kuma Allah yace ba mun shiryar da shi hanya biyu ba mun nuna masa hanya biyu hanya alheri da hanya sharri ga ta nan kana kallo a gabanka ga sunna ga bid'a zafi daya ga kuma gaskiya ga ƙarya ga adalci ga zalunci ga musulunci ga kafirci ga jahilci ga ilimi ko ba haka ba duk ga su nan a gabanmu sai ka zaɓi hanyar da kake so in ka bi wannan wuta za ta bulle da kai in ka bi wannan aljanna fa kullum muyassarun lima khuliqa la kowa yana jin daɗin abin da aka halicce shi don yayi dan wuta aikin wuta baya masa nauyi dan aljanna aikin aljanna baya masa nauyi na'am
falaqata hamal aqaba وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
الله سبحانه وتعالى فلا أتحمل الأقبة بيكوز أتكين الأقبة ثوني با ثوني كوكما حنيا تكان دوس إيدا دوس إيدا وچه تكي دا قززبو حنيا مي قززبو إيدا چه وچه باتة دا إمبي سي أندولي ga can tudu can kwari can gangare can dutse can kaifi can tsini can rami can tudu irin wannan hanya kaga ba ta da dadin bi wasu ma sai sun rike sanda suke dogarawa su wuce ta ita ce hanya aikata alheri Allah ya ce wa ma adraka mal aqaba waye sanar da kai me ake kira hanya tsauni ko kuma hanya mai kwazazzabo. To duk inda Allah ya gaya wa annabi yace wa ma adaraka, to sai ya gaya masa yace alhaqatu malhaqa wa ma adaraka malhaqa. Duk da yace wa ma adaraka, to sai ya wa annabi bayani. Amma yace wa ma yudrika, to baya bayani. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib, to ba a bayanin me wannan. Amma wa ma adaraka duk inda yake alqur'ani sai da Allah ya fassara wa annabi. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, sai ce an-najmu as-saqib. Al-qari'atu mal-qari'a wa ma adraka mal-qari'a yawma takunu an-nas, kaga an fassara. Don haka duk inda Allah ya yi wa annabi irin wannan tambaya, tashwiq ne sa masa san ka ji abin da san ka so abin, ko ka fahimci abin, ko ka gane abin, ko a gaya maka abin. Sai Allah ya ce, sai fassara ta da abu uku. Yace fakku raqaba, fansar da wuya, sunce wuya, kwance wuya, ka samu mutum a daure ka kwance shi, to shine fakku raqaba. Kwancewa din nan iri uku ce. Akwai kwance mai bauta, lokacin da ake bayi Allah ya ce duk a kwance su, in kana da kuɗi duk sai su ka kwance su gaba daya. Allah baya son bauta, wani ya bautar da wani ba Allah ba, Allah baya son wannan. Shi yasa zaka ga ko laifi aka wa Allah a wajen rantsuwa akwai tahariru raqaba, ko a wajen zihari akwai tahariru raqaba, a wajen kisan kai akwai tahariru raqaba. To haka kawai ma cikin aikin kirki da Allah yake so, wanda manzo Allah ya ce idan ka yanta bawa, sai Allah ya kalli gaba ta bawan ya yanta ka daga wuta sakamakon ka yanta shi. So haka kun ga ashe da aka ce an daina bauta ya dace da aqidar musulunci, kowa ya samu yanci, shine fassara ta farko. Na biyu fakku raqaba, idan an kama fursunan yaki, to a bada kuɗi a fanso shi. Sai kawai aka yi yaki tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, sai aka danke musulmi ya zama fursuna, to a bada kuɗi. In sun ce a bada kuɗi, to ko nawa ne a bayar a fanso shi? Sannan na uku fakku raqaba, dan kurkuku, dan fursuna, a waɗanda laifuffukansu kaɗan ne ko irin masu bashi. Kaga bai kamata cin asali a daura mutum akan bashi ba, amma sai a fassara shi da cin amana. Sai kaga kurkuku ya cika da mutane amma duk bashi ne. To irin waɗannan in an san bashin, dama irin na larura ne, irin na ragon suna ne, irin na biyan haya ne, dama irin sai yafi yawa da irin na ɗinkin sallah. To wannan sai a haɗa kuɗi a je kurkuku, duk wanda aka tarar da irin waɗannan sai a fanso su. In ba ku manta ba, wacce shekara mun fanso wajen mutum nawa?
Sun kai 60 ko gaba. Eh ga shugaban barista mutum nawa muka fansar?
Mutum 62 barista ya jagoranta muka fansar, sakamakon zamanin da muke na tafsiri aka hada kuɗi da bayin Allah muka fanso mutum 62 daga kurkuku. Kwanan can ma a Kano mun fanso mutum 40 na tara su ne musu wa'azi, ko muka dan ba su abinci, aka dan kawo dan abin jari aka ba su. To kun ga wannan fakku raqaba, kana da hali ka kai ziyara ka ga wanda larura ce ta kashi, ba fa irin masu gima-giman laifin nan wanda sakin sacin al'umma shi kansa laifi bane, a'a waɗanda larura ce dan wani ya ɗauki ɗan hansar haka, ko da yace kai mai kai kai ce wallahi hansar din wanda gan ɗauka, an ce to ai saka. Wani kuma takalmin wani ya gani a masallaci, wani wajen ɗaurin aure aka je sai ya zura hannu a jihun wani ya ɗauke masa hansar, aka ɗaga hannunsa aka rama kallah assalamu alaikum, alaikum assalam, aka yi sama da hannunsa, so ne ya shiga ƙarƙashi ya zare hansar ɗinsa. Nace to yanzu ka dauke masa hansi, kuma gashi kai ka shigo kuru kana cin gauza. To irin wannan shi ma yana cikin fakku raqaba, fanso wuyaye, ma'ana daukwance mutane. An ce a cikin qira'atul rashida, a alqira'atul rashida akwai wani labari da aka bayar wani bature, shine yaga wani da irin tsuntsu din nan a cikin keji, da ya ganshi a cikin keji sai ya ce nawa suka yi ciniki, da tsada ya siya ko sai bude shi yace fita. Tsuntsu ya fita ya tafiyarsa, sai shi mai tsuntsu ya ce ya za ka sai abu da tsada haka ka kwance shi ya tafi? Ya ce na taɓa shiga kurkuku ne na sha wahala, shi ne dai alƙawari, duk inda na ga ɗaurarre sai na kwance shi. Da haka wannan tsuntsun shi ma yana buƙatar ‘yanci. Sai yake cewa ga ba tu rabbi gayeti, ko yace dajin Allah shi ne ƙwaƙar ƙoli-ƙoli na, a sake ni ina yawo ya fi a sa ni a kurkuku, komai abincin da za a bani a sake ni ya fi a ɗaure ni ana bani abinci. Yasa wata mata da ta ɗaure mage bata bata abinci ba ta sake ta ba har ta mutu, Allah ya sa ta auta. Au ita'amun, ko ciyarwa, fi yawmin a cikin wata rana zi masgaba ma'abocin yunwa ko ma'abociyar yunwa ana tsananin yunwa ka samu talaka ka bashi abinci kamar yanzu irin azumin nan da sahur da bude baki Allah ya hore maka zaka iya ba mutum 100 su sahur mutum 100 su bude baki to kai wannan aikin ko zaka iya siyan abinci buhu da yawa ka kai gidan talaka ka ba su ci abinci akwai wanda ya sai shinkafa wajen buhu 100 masa gero buhu 100 masara buhu 100 ya sai abin nan abubuwa dai da yawa ya sai ya rarraba mutanen ungosu kai baka ga yadda ya fito yadda mutane suka dinga kamar za su dauke su saka aljanna ba to da ya ba su abincin da za su yi sahur su bude baki to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi wani aikin lada ya fi ayyul islam afdal sai ya ce tu'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif aikin da yafi kowanne lada ka ba mutane abinci wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira aw yatiman sannan ko ko mutun ya ciyar da maraya za makarabacin ma'abocin kusanci maraya ne kuma kuna da alaka da shi dan wanka ne ko dan kaninka ko dan kanin babanka ko dan wan babanka ko dan kanin babanka ko dan wan babanka ko dan yar babanka ko dan yar babanka ko kanwar babanka ko kanwar babanka wani ya mutu ya badda a ciki ka dauko shi ka sa shi cikin ƴaƴanka kake biya musu makaranta tare kake kula da shi to wannan ma aikin alheri ne babba ka dau maraya ka sa a cikin ƴaƴanka ashe kenan wannan committee da muka kafa na marayu aiki ne babba da Allah ya ce ayi yanzu wannan committee namu yana da rijistar marayu sama da 1600 wanda ba sai a Ramadana ba ana ba su abinci ana musu sutura ana ba su magani ga kuma gidan marayu da aka gina musamman aka debo wasu marayun aka aje a gidan ake kula da rayuwarsu ta yau da gobe ilimin su cin su suturar su maganin su rayuwar su ilimin su da komai da komai ka kaga wannan babban aiki ne wanda ake ya kamata kowa ya shigo ayi da shi aw miskinan ko kuma talaka za ma taraba ma abocin turbaya in an ce hannunka ba shi da komai sai turbaya ma'ana ba shi da komai in an ce miskini an ce fakiri duk ɗaya ne in an faɗi miskini fakiri ya shiga in an faɗi fakiri miskini ya shiga amma in an raba su to miskini shine mai dan dama dama domin Allah ta'ala ce wa amma safinatu fa kanat li masakina kaga shi suna da jirgi kuma an ce musu talakawa amma yanzu kana da jirgi talaka ne kai jirgin ruwa gare su katu amma Allah ya ce talaka ne kuma annabi ya ce Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hashurni fi zumratil masakin Allah ka raya ni talaka ka kashe ni talaka ka tashe ni cikin talaka amma bai ce Allah ya tashe shi cikin mutsiyata ba saboda fakiri shine mutsiyaci shine wanda abin da zai ci mayo babu hannu ma in an ce mai ko abin da za a zuba maka abinci sai dai mai ko hannunsa kwano ma bai da shi shi yasa ya ce Allahumma na'uzubika minal kufri wal faqri Allah ka raba ni da talauci da faqaro amma bai ce Allah ya raba shi da miskini ba saboda miskini shine mai dan dama dama kaman miliyan 5 miliyan 10 zuwa kasa dole miskinai ne miliyan 10 zuwa kasa duk miskinai ne an tafi da yawa daga miliyan 1 zuwa kasa to yanzu wannan jirgin ruwan da Allah ya ce za ta miliyan na wannan jirgin ruwan da Allah ya ce wa an basati na tufakanat limasakina za ta nawa aw miskinan za ma taraba thumma kana min alladhina amanu sannan ya kasance cikin masu imani ma'ana duk aikin kirki sai imani ya riga shi man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun man kana yuridu al'ajilata man kana yuridu al'ajilata aljanna law fiya ma la sha'u liman yuridu thumma ja'alna lahu jahannama islaha madhu wa man arada al'akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun sai da imani tukunna thumma kana min alladhina amanu sannan ya kasance cikin masu imani wa tawasau suka yi majuna wasiya bi sabari da yin hakuri Allah ya ce ayi a daure ayi ya ce a bari a daure a bari ya jarabce mu da abubuwa masu radadi mu daure mu karba wa tawasau suka yi majunan su wasiya bil marhamati da aikin tausayi da aikin rahama arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ulaika ashabul maimana wadannan sune ma'abota dama rayuwarsu a dama take littafin su a dama yake aljanna a dama take komai na alheri a dama yake wallazina kafaru amma waɗanda suka kafirce bi ayatina da ayoyinmu a shar'iyya wal kauniya hum ashabul mash'ama waɗannan sune ma'abota shu'umanci ko ma'abota hagu an fassara shi da shu'um ko da shiman sune yan hagu ko sune shu'umai waɗanda rayuwarsu ba ta yi kyau ba alaihim narun, wuta ta tabbata akan su Musa da wacce an rufe ta ba kofa, da an shiga sai a toshe kofar. Allah ya tsare mu ya kiyaye mu. To abinda wannan sura ta faɗa na ayi Allah ba mu ikon yi, wanda tace a bari Allah ba mu ikon bari, wanda tace a kudire Allah ba mu ikon kudirewa, wanda tayi hani kuma Allah ba mu ikon hanuwa. Allah ya sa mu cikin ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma Alkur'ani. Wannan yace assalamu alaikum malam, ko akwai hadisi ingantacce da yace duk wanda ya salla bai yi basmala ba a karatun Fatiha da ko farkon sura wai ba shi da salla? Babu wannan hadisi. Bil Hasan ma akasun sani akwai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Bukhari da Muslim cewa ruwaito cewa la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim ko wa yusirruna bi bismillahir rahmanir rahim, wato saboda haka ita basmala sirranta ta ake yi ko kuma ma a batta gaba daya. Amma abinda aka fi so mai shiga salla ya shiga da ta'awizi da du'aul istifta da basmala amma a boye, waɗannan ukun a boye ake yin su, daga nan sai ka karatun Fatiha kuma a farko. Saboda haka bayyana basmala din ma akwai hadisin Abu Hurairah wanda ya nuna ana iya bayyanawa, amma asiftawa yafi. Waɗanda suke cewa in baka yi basmala ba sallaka ba tai ba, wanda suke daukan basmala ɗaya ce daga cikin ayoyin Fatiha, kaga in baka yi ta ba kenan Fatiha bata cika ba. Mun ce assalamu alaikum malam, don Allah a ja hankalin iyaye domin na samu mijin aure, ina son sa yana so na, amma babana ya ki. Da fatan malam zai yi mini addu'a Allah ya taimake ni. To bamu san dalilin da yasa babanki ya ki ba. Kin san babanki ya fi ki hankali. Wataƙila kin je kin dauko wani mara sana'a mara aikin yi. Kamar yadda dazuwan ya rubuto mana a wajen laccan mu cewa ya aura ma wani da ya gudu da matar yau shekara daya. Ba a samu labarin matar, ba a samu labarin sa ba. To kaga muka ce rashin bincike ne. Yanzu da an san iyayensa da danginsa sai a neme su. Amma zuwa yayi fakin wataƙila da katuwar jin. Aka ce ina waliyanka, ina wakilanka, ya fito naira 1,000. Kun san akwai mutum biyu a jikinta, manyan arewa guda biyu a jikinta. To su ne dattijan arewa da dattijan kudu da dattijan arewa. Wanda duk inda baka da dangi aka ce ka turo waliyanka. Inda ka je da bandir ɗan 2,000 to za a saurare ka. Saura ko su dattijai guda biyu a jiki. Me sunan ɗayan? Ɗayan musulmi ne, ɗayan kirista ne. Yau wato waɗannan mutanen guda biyu dattijai ne manya a Najeriya, dattajai masu dattijai ne. Waliyai ne ko ina suka ji ana ɗaura aure da su? Ina ji abin da ya faru kenan. In dai baka da waliyai to ba da wannan bandir din zaka ji an yi shiru. To saboda haka dole mu tabbatar cewa mahaifinki akwai dalilin da yasa watakila yake yarda da wannan mutumin, don babu dan babu uban da baya so yasa ta yi aure. Amma ya kamata ai nazari, ke ma ki zabo na kirki kuma ubanki ya zama ya shirya tunda shi zai komai. Matsalar mu shine uba shi yake daukar nauyin aure. Kuma a ka'ida da aka ce ka ba mace daki, Ibnu Hazmin yace ma uka shine kai kawai zaka yi fanci ka ce ga daki, haka daki yake. In an ce ka ba mace daki, ka sa labule, ka sa carpet, ka sa gado, ka sa katifa, ka sa kujera, ka sa TV, ka sa firiji, ka yi jere, ka gama komai sai ka ce zo ki shiga. Shine dakin da aka ce ka ba mace. Amma kawai samari sai ku yi wa ɗin ɗaki fenti, sai a ce ubanta wai zo ya auna labule, babanta ne zai auna labule, babanta ne zai auna leda, babanta ne zai kawo gado, babanta zai kawo maka katifa, babanta zai kawo maka zanin gado, shi zai kawo maka fulo, shi zai kawo maka kujera, shi zai kawo maka butar sallah, shi zai kawo maka cokalin cin abinci, shi zai kawo maka moɗashin ruwa, shi zai kawo maka menene butar ma da za ka shiga banɗaki. Kai har da takalma ma wani ake samu. Hau ɗinki ma wani uban yarinya yake wa ango. Ai haka ne dama, shi ne ma mutunci. In kun rabu ta fita. Ai kaga ba ta wani asiri. In kayanka ne in ta fita ba shi kenan ba. Kamar ta tafi unguwa ne sai a ji shiru. Amma in kaga an zo an yi fakin da motoci yana ɗiban kaya, ya nuna ba naka ba ne kenan. Malam ina da aboki amma yana luwaɗi. Ya ya kamata na yi mu'amala da shi? Ka jawo shi ya dinga zuwa wajen wa'azi, domin luwaɗi babban hatsari ne, babban musifa ce, babban bala'i ne, duk mai yinsa yana cikin taɓewa da halaka. Kai masa wa'azi kuma ka jawo shi ya dinga zuwa wajen wa'azi.